d'adopter un nouveau train de sanctions contre le régime.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda cikin sa za a ji cewa shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Bazoum ya aika wa shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari saƙon gaisuwar taziya game da rasuwar babban hafsan sojojin Najeriya Janar Ibrahim Attahiru.
Shugaban ƙasar Nijar dai shine shugaban wata ƙasa a duniya na farko da ya fara kiran shugaba Muhammadu Buhari don isar da saƙon taziya bisa wannan babban rashi.
Kungiyar matasan jukunawa a jihar Taraba a tarayyar Najeriya ta yi kira ga mahukuntan jihar na ganin sun mai da hankali wajen tabbatar da tsaro duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari. Akalla dai mutane 1,500 ne hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadez a jamhuriyar Nijar suka bayyana cewa sun kamu da cutar kyanda ko disa.
Wurin da ciwon ya yawa shine kuma an ce aka dauki gunduma a Arlik mutum 798 sai kaman gunduma a Durban sanar da aka samu mutum 268 sai Agadez komin 224.
Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar. To amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. A jiya Litinin, jami'an sojan ƙasar Mali sun tsare shugaban ƙasa da firayim minista da kuma ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi, lamarin da ke ƙara dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojoji da ya hambarar da tsohon shugaban ƙasa, a cewar majiyoyi da dama suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. An kwashe shugaban ƙasa Ba Ndaw da firayim minista Muktar Nwani da ministan tsaro Suleiman Dokur zuwa tungar soji a Kati a wajen babban birnin ƙasar Bamako sa'o'i bayan da wasu manyan sojoji guda biyu suka rasa mukamansu a wani garin Bawul da gwamnati ta yi, a cewar wata majiyar diplomasiya da ta gwamnati. Tsari suna zuwa ne bayan da sojoji suka hambarar da shugaba Ibrahim Bubakar Keita a cikin watan Agusta, lamarin da ke faruwar ka iya ƙara rashin zaman lafiya a ƙasar da take Afirka ta Yamma, inda ƙungiyoyin ta'addanci masu alaka da Al-Qaida da kuma ISIS ke rike da ikon wurare da dama a Saharar Arewacin ƙasar. Taɓarɓarewar sha'anin siyasa da rikicin cikin gida tsakanin sojojin yana gurgunta ƙoƙarin da shugabanni da kuma ƙasashe makwabta ke yi domin kyautata halin da ƙasar mai fama da talauci ke ciki, wadda take kuma taka rawa wurin taɓarɓarewar tsaro a yankin. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Mali ya yi kira ga sojojin da su saki shugabannin ba da ɓata lokaci ko sharaɗi ba. Kada ya ce duk waɗanda suka kama waɗannan shugabannin za a hukunta su akan abin da suka aikata. A jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi zuwa Gabas ta Tsakiya biyu bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da ta fara aiki a ranar Juma'a. Wannan ne karin farko da Blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diplomasiyar Amurka. Zai gana da 'yan Isra'ila da Falasɗinawa da takwarorinsa na yankin a ƙoƙarin da Washington ke yi na ƙarfafa yarjejeniyar ta Gaza. Sakataren zai tattauna da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da wasu jama'ai a birnin Kudus. Kana zai gana da shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas a Ramallah da Firayim Ministan Mohammed Shtayi da wasu manyan jama'ai. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila game da batun tsaron ƙasar. Kana ya ce gwamnatinmu za ta ci gaba da ɗorawa a kan alaƙarmu da taimakawa Falasɗinawa da shugabanninsu bayan wasu shekaru da dama da aka yi watsi da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuni cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun Atlantic, gwamnatin Amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau. Ya kamata mu shirya kafin wani bala'i ya afka mana, inji shugaba Joe Biden yayin wata ziyara da ya kai a shelkwatan hukumar tarayya mai kai agajin gaggawa ta FEMA a jiya Litinin da rana. Ya ce bayanin na jiya matashi ya ce mai muhimmanci akan daukar matakan da suka dace a wannan shekarar 2021. Shugaban yana faɗa a hukumar ta FEMA kafin a bashi cikakken bayani akan mahaukaciyar guguwar wannan shekara. Biden ya taɓo batun haɗura da ke tattare da gobar daji a California da wasu jihohin yammacin Amurka. Hukumar kula da harkokin teku ta ƙasa ta yi hasashen cewa akwai kashi 60 cikin 100 na yiwuwar samun guguwa masu ƙarfi da ba a saba ganin irinsu ba a tekun Atlantic daga 6-10. A ƙarshe, hukumomin tsaro sun tsare wani ɗan jarida ba Amurka da ke aiki da wata mujalla a ƙasar Myanmar, a cewar mujallar da yake yi wa aiki. Mujallar ta Frontier Myanmar ta faɗa a Twitter cewa an tsare babban editanta Danny Fenster a jiya Litinin a babban filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na Yangon yayin da yake shirin barin ƙasar zuwa Malaysia, kana aka miƙa shi ga gidan yari Insian a nan Yangon. Mujallar ta ce ba mu da wata masaniya akan dalilin da yasa aka tsare shi, kana ba ta samu damar tuntuɓarsa ba. Ta ce mun damu akan batun lafiyarsa, kana muna kira a sake shi ba da ɓata lokaci ba. Babban abin da muka fi damuwa a kai shi ne mu tabbatar da yana cikin koshin lafiya, kana mu bashi duk irin taimako da yake da bukata. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka tana sani cewa an kama wani ba Amurka a ƙasar Myanmar. Ya ce muna ɗaukar aikinmu da muhimmanci na taimakawa Amurkawa a ƙasashen ƙetare, kana muna sa ido akan wannan batun.
Kuma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da sakon gaisuwar taziya da shugaban ƙasar Niger Muhammadu Bazoum ya aika wa shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari game da rasuwar babban hafsan sojojin Najeriya Janar Ibrahim Attahiru, wanda ya rasa ransa a makon jiya sakamakon wani hatsarin jirgin sama tare da wasu hafsoshi goma. Daga Abuja ga ƙarin bayani a wannan rahoto na Hassan Maina Kaina.
Shugaban ƙasar Niger Muhammadu Bazoum ya bayyana hatsarin jirgin saman sojoji da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru a matsayin babbar masifa. Shugaba Bazoum, wanda ya kira shugaba Muhammadu Buhari ta waya don isar da sakon jaje da kuma ta'aziyya, ya ce ya kaɗu matuƙa da jin wannan mummunan labari. Daga nan ya jajantawa gwamnati da al'ummar Najeriya bisa wannan babban rashi. Shugaban ƙasar ta Niger ya yi addu'ar Allah ya ji kan General Ibrahim Attahiru da sauran sojoji goma da suka riga mu gidan gaskiya a wannan haɗari. A martaninsa, shugaba Muhammadu Buhari ya gode wa shugaba Muhammadu Bazoum bisa wannan nuna kauna da zumunci irin na abokantaka mai cike da ƴan uwantaka. Shugaban ƙasar Niger dai shine shugaban wata ƙasa a duniya na farko da ya fara kiran shugaba Muhammadu Buhari don isar da sakon ta'aziyya bisa wannan babban rashi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla daga Abuja sai kuma jihar Taraba, inda kungiyar matasan Jikunawa ta yi kira ga mahukuntan jihar da su mai da hankali kan matsalar tsaro da ke ci gaba da yin kamari musamman ma tsakanin manoma da makiyaya, kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Taraba.
Kungiyar matasan Jikunawa da ke jihar Taraba su suka gudanar da taron manema labarai a jihar domin kira ga mahukunta don su mai da hankali su baza kaimi gurin harkar tsaro a jihar, duba da cewa irin hali da ake ciki a yanayin tsaro na wannan yankin. Da muke tattaunawa da shugaban kungiyar abokin askin Jidan Juma ya ko tabbatar mana da cewa wannan taro sun yi shi ne domin ganin damuna ta kawo kai zai taimaka sosai gurin haɗin kai tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan yankin.
Kin bayanan ne sai muka fara samun damuwa, dama mitin na samun zaman lafiya tare sai aka fara samun gire-giren irin kidnapping da wasu abubuwa tsakanin manoma da su biyu. Abinda dama ba mu taɓa cinan shi ba ne sai ya zo kuma yanzu ya fara tasowa kuma da ƙarfi haka. Sun mun zo mu nemi haɗama duniya gwamnati especially na shi Alcedar Itaku da jama'an tsaro su haɗa hannu tare a gan cewa an magata wannan harkokin kidnapping kuka mutanen da muka zo da shi a zanya. Shi ma ne kiwo ya samu ya kiwon sa lafiya, manoma mun samu ayin noma lafiya saboda mun ga rainy season ya faɗo kenan, amma yanzu wannan matsalan sun fara tasowa.
Shi ma dake zama jami'in yada labarai na jihar Taraba Honorable Danjuma Adamu cewa yayi gwamnati tana iya nata kokari domin ganin an shawo kan wannan matsalar, kana kuwa tun godewa kungiyar matasan jigunawan da irin wannan kokari da suka yi.
Taraba State Government tana bada nata gudumawa, tana hada gwiwa da jami'an tsaro, wato shojoji da ɗan sanda da kowane ne wanda duk dai in suna neman wani abin da zai sa su yaki wayan abubuwa duk tana bayarwa. Kuma ka san shi governor da ya zo ba abin da ya fara so ke, ya ce yana so a bashi zaman lafiya, kuma haka din ne yake. Abin da matasan kokari sun zo sun yi din nan daidai ne, so kaga kowa zai da fahimta sa abin da ke kuma yi maganin abubuwa din.
To ko menene yunkurin ƴan sanda a jihar Taraban duba da cewa matasa sun fara irin wannan kokari da kuma nazari? DSP David Misa da ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba ga abin da yake cewa.
To kiran da zamu yi waɗannan ƴan jiha shi ne su haɗa kai da jami'an tsaro su yi wannan irin ta'addanci. Ta yaya za su haɗa kai da jami'an tsaro? Ta wajen ba mu bayanai. Don kamar yadda kullum muke faɗi, duk mai aikatan laifi ba wai shi aljini ba ne, mutum ne irin mu wanda yana zaune a cikinmu, yana tattara bayanai, ya je jeji ya zo ya shigo gari ya sayi abinci ya kai ma waɗannan mutane. In ya karbi kuɗin ba zai shigo cikin gari ya zai ya. Sannan ko ba za mu ce da cewa ba wanda ya canza su ba. Wani lokaci ba a so a biya ce da ma jami'an tsaro cewa ga waɗannan. To kiran da muke yi da kuma rukunin muke yi shi ne da shi ke aikin tsaron nan ba aikin na mutum ɗaya kawai ba. A biya mana su masu aikata waɗannan laifi domin mu yake su, domin mu tabbatar da cewa an zauna lafiya.
Hakkin tsaro hakki ne wanda ya shafi kowa da kowa. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya.
To daga tarayyar Najeriya sai makwabci ta jamhuriyar Nijar, inda aka samu bullar annobar cutar kenda ko disa a yankin Agadez da ke arewacin kasar. Kawun su dai akalla mutane 1,500 ne hukumomin kiwon lafiya na yankin suka bayyana cewa sun kamu da wannan cutar, 6 daga cikinsu sun rasu. Tuni dai hukumomin yankin suka fara ɗaukar matakan takaita yaduwar wannan cutar, kamar yadda babban daraktan da ke kula da kiwon lafiya a yankin na Agadez Isufu Yadidi ya yi ƙarin bayani.
Wurin da ciwon ya yawa shi ne kamar an ce aka ɗauki gunduma Arlit mutum 798, sai kamar gunduma a Darbi Sanat inda aka samu mutum 268, sai Agadez Komin 224. Gwadake akwai gundumomin duka namu ko ina an samu wannan ciwon cikin departement 7 banda Ifirwan, duka sauran departement sai dai wani wuri yahi wani wuri kamar yadda na ci. Kamar yanzu aka ɗauki Bilma mutum 35 ne aka samu, an ɗauki Ciro mutum 27, an ɗauki Ingal mutum 98. Cuta ce wanda dai yanzu tare da ƙoƙarin likitoci da kuma allurori da ake ma yara suna ƙanana na wannan ciwon, ana samun ciwon yana zawa amma yana zawa da sauki. Matakai da aka ɗauka shi ne kamar yin magani cikin gaugawa, kuma ana bincike kamar jinin shi ana aikawa can manyan ɗakunan bincike don saboda a gano wani irin ciwo ne. Sannan kuma akwai allura na rigakafi da aka yi, saboda inda waɗanda suka kamu kamar kewaye da su sai a yi allura na rigakafi, saboda a tare ka ciwon ya ɗu ko ina, saboda ciwo ne wanda ke shi akwai rigakafin shi. Kenan daga an ga wani wuri ya kamu, to inda ba su kamu ba sai a je a yi allura ta rigakafi, saboda kare su da wannan ciwo. Tunda akwai allurar rigakafi da ake ma yara in shekara daga wata 9, ana fara ma yara wannan allurar lokacin da ake kai su likita wurin awo, kuma bayan wannan ana ƙara musu ta 2. To kaman shine muna kiran uwaye su kokari su riga kai yaran su wannan allurar ta rigakafi, saboda in an ma yaro wannan shawshawa bai yin ciwon, kuma in ma har yayi shi ba a ma sani bai yi wahala da shi haka. Ciwo ne wanda ya fi kama yara amma manya ma suna kamuwa. In an ga mutum da alamun shi, tunda ciwo ne wanda an san shi, kusan kowa ya san alamun shi, in aka ga alamun wannan ciwon a yi maza a kai yaro ko wanda ya kamu da ciwon wannan gidan likita, saboda lokacin da ya kamu da wuri an fi saurin samun a mishi magani, ka a bar shi sai ciwon ya shige shi sosai. Don wani in ciwon ya shige shi sosai, ko da ya warke yana bara mishi wani tabo.
Kuka kuka
To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamey. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamey akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmudu Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin ‘Yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye ban sani ba har yanzu ba labari. Shugaban Buhari ya taimake ni ya sako mani da yaro din da yara din. Yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba.
Matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su. Samun abin da jawabi akan ƴaƴansu da suka bata ba.
To gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi.
Asare yau shirin ƴan ƙasa da hukuma na Maiduguri ne jihar Borno dake arewa maso gabacin Najeriya domin jin yadda mata ke bibiyar haƙoƙinsu a wurin mahukuntan ƙasar. Inda yau kusan shekaru 10 da suka shuɗe bayan da sojojin ƙasar suka yi awan gaba da ƴaƴansu da mazajensu bisa zargin alaka da ayyukan tarzoma na Boko Haram. A dakace mu.
Afirka mutum ne ƴantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki miji ko na mace.
Madalla, masu rai kalubalen tarzomar ayyukan Boko Haramun na ci gaba da barazana ga 'yancin rayuwa ga mazauna yankin arewa maso gabacin Najeriya musamman jihohin Borno da Yobe, inda nan ne ya kasance filin daga tsakanin mayakan kungiyar ta Boko Haram da jami'an tsaron Najeriya. A wasu lokutan kuma yanayi na wuce gona da iri a kokarin da jami'an tsaron ke yi na dakile ayyukan ta da kayar bayan. Na mayar da hannun agogo baya ga 'yancin fararen hula a yankin. Yau kusan shekaru 10 kenan jami'an tsaro musamman sojoji na rike da dimbin matasa da magidanta a hannunsu. Wa kwanakin baya wasu gungun mata sun yi wata zanga-zanga a Maiduguri domin kwato 'yancin ƴaƴa da mazajensu na aure da jami'an tsaro suka kama.
Sunana Hawwa Abuka, ne abin da ya kawo ni yaro na ne har yanzu. Karfi 3 na dare su sojoji suka shiga suka dauka yaro na har yanzu bai gashi ba. Yanzu shekara 8 ne.
Suka shige gidan nake suka shiga.
A jiɗa da suka shiga suka buga kofa suka tafi da yaro na har yanzu bai gaci sore ne ya ga mamakar yanzu zai shekara 20 da wani abu ne shi din
kin je kamar ki bi sawu haka ki ji inda yake
wai ne zai samu in bi sawu din ba wanda ya sani zai bi mini sawu yamma Abubakar Ibrahim shugaban Buhari ya taimake ni ya sako mani da yaro din da yara din yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba shine abin da na kawo kuka mishi ya taimake ni ya fitar da yara da musamu yara mu muma daya shekaran shi 15 ne daya din kuma 25 ne
ya sunan ki mama
ya na Abdurrahman yaro na Balaji Agwange tuban tafi da yaro na yau shekaran 8 yana raye ban sani ba har yanzu ba labari ban taba ji labari ba ko yana da
yau guri mama shekaran yaron na
yaro lokacin shekaran shi 18 ko da nawa ban san dai ba
ya guri Allah ya fitar da su
yana magaranta
shekaran sa nawa shi mai koyon karatun
nursi yayi shekara 20
gidauniyar kare haƙƙin mata da yara ta Al-Amin na cikin kungiyoyin da ke gwagwarmayar kwato haƙƙin waɗannan mata kuma shugabar gidauniyar Hajiya Hamsatu Al-Amin ta yi karin bayani ga wakilin mu Haruna Dauda biyu.
Waɗanda aka kama shekara 10 yau wasu ya kai shekara 9 wasu ya kai shekara 7 har yanzu ba labari ba bamu ji abin nan komai daga gare su Bashiru kan ji ba haushe kamar an shuka dusa. To koda dabba ko zakaran gidanka ya bata akwai haƙƙi akanka ka fita ka nema balle ma a ce ke uwa ko kuma ke mace mijinki an zo an dauke shi a cikin gidanki yau ya kai shekara 10 ba wanda yake miki uffa a cikin nan akwai mata su 19 wanda iyayensu gwamnati sha ta kirawo su tace su zo za a yi training nasu akan civilian shiga civilian JTF to a wannan shekaran har yau ƴaƴansu randa za su fita kawai sai abokansu suka zo musu da takalmansu da jakansu kuma har yau ba a gaya musu komai ba a cikin matan nan biyu sun riga sun mutu matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan ƴaƴansu da suka bata ba amma mun bi su duk mun tattaro su mun ce musu akwai hanya ta lafiya wanda zamu bi mu nemi hakkin mu a wurin hukuma to shine yau gace kullum girma muke yi mata sai yawa suke yi kowa anan da ka gani ai da danta ko mijinta sojoji sun kama
adadin wadannan mutanen za su kai nawa
yanzu muna da 9600 anan dukkan su mata ne da kuma iyaye so saboda haka muna so gwamnati na daya su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin Maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama ranar 14 ga wannan watan yara nawa ne a cikin giwa baran sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta bada jawabi akan reporton da special rapporteur ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta Borno to har yanzu gwamnati ta yi shiru akai to kuma akwai wani reporton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun bada jawabi har yau bamu ji komai ba akai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana in ma yaran nan babu su kowa dukkan mu nan mutuwa muke jira so saboda haka in ma babu su muna so tunda hukuma ne ta kama su muna so mu ji daga bakin mu hukuma waɗannan yara babu sannan iyayen nan su sadakar wa Allah su yi wa ƴaƴansu addu'a so that su samu kwanciyar
nan gaba kadan zamu ji abin da masana dokokin ƙasa da kula da haƙƙin bil adama ke faɗi akan wannan batu a da ka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannun
madalla masu rare masana dokoki da haƙƙin bil adama irin su tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Borno barista Muhammadu Maigana sun yi tsokaci dangane da wannan lamari
suna da haƙƙin gwamnati ya gaya musu da cikakken bayanin cewa ga inda iyayenku ƴaƴanku mazajenku ƴan uwanku maza suke wanda gwamnati shine ke da nauyin kama su ko wani abu makamancin haka amma kuma ya zamana waɗanda su wadda ake kiran su da ƴan ta'adda su suka dauke su ma har ilau nauyin naratai akan gwamnatin da sun fito da kukan su a fili gwamnati ya bada bayani la'alla gwamnati na yin kokarinta ko gwamnati ya ce gashi mun samu waɗansu kuma ga sunayen su saboda su su samu bayani wannan sunaye da nake fadi kuma yana da kyau gwamnati ya amfani da kafan labaru kamar irin tagunan a dinga bayyanawa saboda wanda zai samu ya ji in ya ji zai samu dan uwarsa wannan shine abin da gwamnati ya kamata ya yi musamman gwamnatin tarayya da haka to yana da kyau yanzu matan nan kukan nan da suka yi sun nuna hannunka mai sanda ga gwamnati to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi ya je samu ƴan uwansa ya hadu da ƴan uwansa la'alla mamarsa la'asla matarsa la'alla ƴansa
barista Muhammadu Maigana kenan a Najeriya sai dai wakilin mu Haruna Dauda biyu yayi kokarin ji daga shugabannin hukumomin soja a birnin Maiduguri a dangane da wannan batu amma sun ki cewa uffan kuma babu wani alƙawarin cewa uffan din a nan gaba
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na koma.
Masu rare karshen shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda Biyu, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana.
To madalla a gaida Muhammadu, yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ruwaito cewa hukumomin Cote d'Ivoire sun garkame matar da ake zargi da yada bidiyon da ta yi sanadin barkewar tarzomar da ta yi dalilin wawushe dukiyoyin 'yan Nijar mazauna Abidjan tare da shikata gwammai daga cikinsu. Matar mai sunan Nawa Fofana ta gurfana a gaban kuliya, inda alkali ya yanke mata hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 5 tare da biyan tarar miliyan 2 na sefa. A nasu bangare, hukumomin Nijar bayan da suka saurari karamin jakadan Ivory Coast IMA sun kafa wani kwamitin da ke da alhakin tantance adadin barnar da wannan tashin hankali ya haddasa ta yadda za a biya su diya. Jaridar Le Sahel na cewa ministan fasalin jamhuriyar Benin Abdullahi Chane da takwaransa na man fetur din Nijar Mamman Sani Isuhu Muhammadu sun kaddamar da ayyukan shimfiɗa bututun mai mai tsawon kilomita 684 daga tashar jirgin ruwan sama zuwa iyakar jamhuriyar Benin a makon jiya, da nufin jonawa da wanda ake shirin shimfiɗawa daga rijiyoyin man Agadem da ke jihar Difa. Yar ta ce a watan Satumban 2019 ne shugaba Isu Muhammadu ya dasa tubalin soma wannan aiki da za a gudanar a tsawon kilomita 1298, wato daga ƙauyen Kulele zuwa iyakar ƙasashen biyu, a wani yunkurin soma fitar da man fetur ɗin ƙasar zuwa kasuwannin duniya. Jaridar Lanketer ta ce bincike ya rutsa da daraktan kula da ajiyar kayayyaki a fadar shugaban kasar Nijar Ibu Karage, wanda bayanai ke nunin ya sha kewayewa tsarin aikin ma'aikatar kuɗi ta ƙasa domin tatsar makudan miliyoyin sefa a asusun Bitulmali, lamarin da ya sa aka garkame shi a gidan kasan Sai. Jere ta ce bayan zurfafa bincike, bayanai sun fara gwada alamun cuwa-cuwar da aka yi a fadar shugaban ƙasa abu ne da aka kitsa da hannun wasu kamfanonin sufuri. Mukarkare da jaridar La Griffe, wacce ke cewa sha'anin tsaro na ci gaba da taɓarɓarewa a jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka talakawa ke zama ɗarɗar a jihohi aƙalla huɗu waɗanda suka haɗa da Difa, Tawa, Maraɗi da Tilaberi, wanda kuma muddin aka ci gaba da tafiya a haka abin na iya yaduwa zuwa sauran sassan kasar. Jaridar ta ce rashin hada kan 'yan kasa na daga cikin kurakuran da tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ya tafka a tsawon mulkinsa, inda aka shafa shekaru 10 ana takun saka a tsakanin 'yan adawa da masu mulki, lamarin da a ɗaya bangare ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin 'yan kasa. Suleiman Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.